إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى مسلمي بركة مودة ساكة سادوا أولنا بقري ميتار البركة أقلقشن ونن مسلاتي مسجد الإمام الشافعي domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 27 ga watan 6 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 wanda ya daidai ga 2 ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 za mu tashi a cikin suratu talaq wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura alam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan نبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
wannan sura ana ce mata suratul talaq wannan kuma shine sunan da suran ta shahara da shi sunan da yake a cikin littattafai na musulunci kuma sunan da yake a cikin alqur'ani mai girma da sunan da yake a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine suratul talaq ana ce mata suratul talaq saboda suran ta tattara wasu bayanai na abun da ya shahi kaifiyan yanda ake sakin matan da ake arma a shar'ance sannan surar ta yi bayani ne akan abun da yake tattare da shi sakin na idda da kuma ciyarwa da kuma bada mazamni ga ita matan da aka sabka wannan da ita matan kuma da aka saka wannan shine abun da yasa ake ce masuran suratul talaq kamar yadda al-Qasimi ya tafi a cikin littafin shi tafsirul qasimi da Suleiman da sauran malaman tafsiri haka kuma suran an hakaito wata magana daga Ibn Abbas yana ce mata suratul nisa as-sughra suran mata el gajeruwa mun san cewa akwai suratul nisa wadda take babba sura ce tana dauke da izhika wanda sun kai izhi 2.5 zuwa 3 wannan kuma ita kuma wannan surar sura ce kankanuwa kadan shi yasa Ibn Abbas ne yake ce mata suratul nisa as-sughra haka kuma ita wannan sura ce wadda take madaniya mafi yawancin malaman tafsiri sun yi ijma'i akan cewa sura ce wadda ta sabka a garin Madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina wanda suka tafi akan cewa wannan sura ce madaniya akwai Ibn Atiyya akwai Ibn al-Jawzi akwai al-Imam al-Qurtubi akwai al-Fayruz Abadi akwai Malam al-Biqai a cikin littafin sunan tafsiri wannan malaman dukkaninsu sun tafi cewa suratul talaq sura ce wadda ta sabka a garin Madina haka wannan sura ta zo ta tattauna akan wasu abubuwa guda 8 zuwa 7 surar tana da mawdu'ai wanda su ne ta zo ta yi magana akan su abu na farko da suran take so ta yi magana da shi shine dhikru talaq al mashru shine ambatan saki wanda shine shari'a ta yarda da shi wa ma yaqubuhu min al iddati wal irda'i wal infaqi wal iskan da abun da yake tattare da shi sakin nayin idda da shayarwa da kuma ciyarwa da kuma bada mazamni ga ita maccen da aka sabka abu nabi da musuran take so ta tamna akan shi shine al ishhadu ala talaq wa ala al muraja'a shine a tsayar da saidu a lokacin da za a saki mace haka kuma a lokacin da za a dawo da ita a tsaye da shaidu domin su shaida akan haka abu na uku shine annahyu anil idrar bil mutallaqat surat ta zo ta yi hani akan cutar da matan da aka saka wattadiq alaihin da kwantata musu haka abu na hudu wanda suran ta zo ta tattauna akan shi shine at-tadhkiru al-mutakarriru bi wujubi taqwa Allah azza wa jal surat ta zo ne domin ta ƙara tunatar da mu cewa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki kuma mu kiyaye dokokin da Allah ya shar'anta mana a cikin shari'ar shi wal muhafazati ala ada'i takalifihi haka kuma mu yi kokari mu kiyaye akan wajen aikata abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarce mu da shi abu na biyar shine bayanu husni aqibati tawakkuli ala Allah suran ta zo ta yi bayani shi duk mutumin da ya dogaro ga Allah to wani irin sakamako ne Allah madaukakin sarki ya tanada ma wanda zai yi dogaro da shi abu na shida shine dhikru su'i aqibati alladhina fasaqu an amna rabbihim wa khalafu rusula ambatan makoma wadda makoman nan tayi muni ga mutanen da suka yi fasikanci akan abun da Allah ya umarce su da shi wa khalafu rusulahu kuma suka saba ma abun da annabawa suka zo da shi abu na bakwai shine suran ta zo ta yi bayani kan cewa tazkirul ummati bi rahmatillahi bihim surat ta zo ta tuna ma masu imani cewa ta tuna ma al'umma cewa Allah madaukakin sarki yayi musu rahama Allah madaukakin sarki ya shibinci lamarin su Allah madaukakin sarki ya tausaya ma wannan al'ummar duba da irin rayuwa da wannan al'ummar suke yi kamun musulunci ya zo musu to idan ka duba zaka ga cewa hakikanin gaskiya musulunci ya zo da rahama kuma alqur'ani idan ka bincike hukuncen shi zaka ga cewa abu ne ya zo ga sauki ga masu imani abu na takwas shine suran tarihi da khutimati suran karima bima yadullu ala kamali qudratillah suran sai tarife bayani da abun da yake nuna cika izza da cikan mulki na Allah madaukakin sarki haka suran kuma tana da wani abu da ake ce mai maqsudu sura ita suran menene manufanta bayan cewa ga abun da ta tattauna akan su to suran wace risala ce wani message ne take so ta bar ma al'umma wanda suka yi imani suka yi musulunci malamai da dama kama al-Fayruz Abadi da Ibn Ashur da al-Imam at-Tantawi a cikin littafin shi at-Taysir al-Basit yayi magana sun yi magana akan maqsudu sura abinda suran take nufi amma idan ka koma dukkanin maganganun su zaka ga cewa maganganun suna magana ne akan abu guda shine bayanul ahkamil muta'alliqati bit-talaq shine suran tazo tayi bayani manufanta shine tayi bayani akan hukuncen abinda ya shahi saki wa ma yatarattabu alai da abinda yake ratayuwa akan sakin da za a yi ma matan da ake arme idan muka koma a rayuwar larabawa a jahiliya al-Imam al-Qurtubi a cikin littafin shi al-Jami'u li ahkamil Qur'an kalkashin fadar Allah madaukakin sarki at-talaq marratan yayi magana mai tsawo akan yanayin saki da larabawa suke yi a jahiliya kamun musulunci ya zo musu yayi bayanin cewa sakin su larabawa suna sakin matan su ne ba tare da ka'ida ba mutum zai saki matar shi in an jima gobe ya ce ya maido ta kuma gata ya ƙara sakin ta jibi ya ce ya sake ta har ma ɗaya daga cikin su yake ce ma matar shi ba zan sake ki ba kuma ba zan bari hakki tsarki ba ki samu ki armi wani sai take tambaye shi ta kaka ba za ka sake ni ba kuma ba za ka bari in je in armi wani ba yake ce mata ai idan na sake ki sai kin kusa ƙare idda sai in dawo da ke dan haka zan rike ki in ta cutar da ke ba zan bari ba har ki yi tsarki ki je ki armi wani sai ta zo take gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya sabko da wannan ayar cewa at-talaqu marratan, shi saki guda biyu ne, bi ma'ana idan kai na uku to wannan matar ba za ta halitta a gare ka ba sai bayan ta sake arman wani kuma sun rabu tukwana kai a wannan lokacin kana iya armanta. Haka Ibn Taymiya a cikin littafin shi Jami'ul Masail a cikin mujalladi na farko yayi magana akan yanayin sakin da Larabawa suke yi ma matansu a jahiliya. Aba yayi wani fasli yake cewa faslun fi talaq, yake cewa fasli wanda zai yi magana akan saki, wa taqsimihi ila sunniyyin wa bid'i, da kashakashan wannan sakin da akwai kashin da shi saki ne na sunna wanda shine shari'a ta yarda da shi, akwai kuma saki na bid'a wanda shine shari'a ba ta yarda da shi ba. Wa bayanu anna talaq al bid'i la yaqa, Ibn Taymiya yake cewa zai yi bayani a cikin littafin shi akan cewa saki wanda aka yi na bid'a wanda shari'a ba ta yarda da shi ba, wannan sakin ba zai yiwu ba. Har lokacin da Ibn Taymiya yake cewa kana talaq fil jahiliyyati bi ghairi adadin, yake cewa Larabawa sun kasance suna sakin matansu a jahiliya ba tare da an kilga ba. Mutum zai saki matar shi so 10, mutum ya sake ta so 20, wani ya sake ta a daren kuma a daren ya ce ya maido ta. Haka Aliyu Jawad a cikin littafin shi Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam, shi ma yayi magana mai tsawo akan cewa Larabawa ba su kaddara mata. Larabawa mace a wurin su ba wata abu bace mai daraja, ba wata abu bace mai mutunci, zai iya sakin ta lokacin da ya ga dama kuma ya maido ta lokacin da ya ga dama. Balma wasu suna ganin cewa maganar Ibnu maganar Imrul Qais da yake cewa qifa nabki min dhikra habibin wa manzili bi siqti al-liwa bayna ad-dukhuli fa hawmali ka'anni ghadata al-bayni yawma tahammalu lada sumurati al-hayy naqifu handhali uqufan biha sahbi alayya matiyahum yaquluna la tahlik asan wa tajammali. Bal ma wasu malaman suna ganin abun da ya saye wannan qasida saboda ya saki matar shi ne bayan kuma ta tattara kayanta ta bar wurin, shine yazo yana waƙe akan nuna nadamar shi akan abun da yayi. Haka kuma qasidan shi da yake cewa sama laka shauqun ba'da ma kana aqsara wa halat sulayma batna qawwin fa awara kinaniyatun banat wa fi sadri wudduha mujawiratun ghassana wal hayy ya'mura bi ayni dha'nul hayy lamma tahammalu lada janibil aflah min janbi taymari. Ita ma wannan qasida wasu daga cikin wanda suka yi madiwanin shi sharhi suna ganin yayi qasidan ne lokacin da ya saki matar shi. Mahallu shahid anan Larabawa sun kasance suna sakin mata saki wanda babu adadi, saki wanda babu tsari, saki ba wanda babu mutuntawa a ciki. To shine Al-Qur'ani mai girma yazo ya kare mata daga wannan rashin mutuncin, ya kare mata daga wannan sakin wanda ba ya da adadi, daga wannan sakin mara tsari. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim, sunan Allah mai rahama mai jin kai, ya ayyuhan nabi, Allah ya ce ya kai wannan annabi da kai da al'ummarka, idza talaqtumun nisa, lokacin da za ku saki mata, fatalliquhunna liiddatihin, to ku sake su a farkon iddarsu. Allah ya ce wa ahsul idda, kuma ku kula da kilga kwanakan na iddarsu. Allah ya ce wattaqullaha rabbakum, ku kiyaye dokokin Allah ubangijinku, la tukhrijuhunna min buyutihin, kada a fitar da matan da aka saki daga cikin gidajensu, wala yakhrujuna, suma matan kada su fita daga gidajen majazansu, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina, sai dai in matan sun zo da wata alfasha wadda take tayi muni, wata alfasha wadda ta rige ta bayyana karara. Allah ya ce wa tilka hududullah, wannan kuma iyakoki ne na Allah, wa man yata'adda hududallah, duk mutumin da ya ketara iyakoki na Allah, faqad zalama nafsa, wannan mutumin ya zalunci kanshi. Allah ya ce la tadri la allah yuhdithu ba'da dhalika amran, kai baka sani ba Allah mai yiwa ya farar da wani al'amari bayan abun da ya rige ya faru, ma'ana bayan an rige an yi sakin, to Allah madaukakin sarki zai iya farar da wani al'amari wanda yake al'amarin duka yana gyara ma'auratan, ko Allah ubangiji ya sa su yi sulhu a tsakaninsu, ko su rabu, Allah madaukakin sarki ya data kowa da daidai da shi. A wannan aya da muka karanta Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da al'umma shi cewa idan za su saki matan da suke aure to su sake su bayan cewa sun yi tsarki mana lokacin da mace ta yi tsarki tsarki na al'ada lokacin da mace ta yi tsarki na haila to a lokacin kuma ba a sadu da ita ba to a lokacin Allah ya ce a sake ta imana matar ka koda ta malaifi to ba za ka sake ta ba a lokacin da take al'ada koko matar ka ta malaifi bayan ta yi tsarki amma ka sadu da ita a wannan tsarkin to anan ma Allah madaukakin sarki ya hana a saki mata a wannan al'ada Allah yake cewa kuma a kilga kwanakan iddat tasu mana mijin da ya saki matar shi to yayi kokari Allah ya ce wa ahsul idda yayi kokari ya kilga kwanakan wannan iddan nata domin idan ta kusa hita daga idda in yana so sai ya maido ta in kuma ba ya so to sai ya rabu da ita a lokacin da ta yi tsarki koko mutun ya saki matar shi lokacin da aka tabbatar da cewa tana da ciki to anan idan an tabbatar da cewa tana da ciki to wannan ma za a iya sakin ta amma macen da take al'ada wannan matar ba za a sake ta ba dole a bari har ta yi tsarki idan ta yi tsarki kuma ba a sadu da ita a wannan tsarkin ba to shine sakin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da a saki mata akan shi Allah yake cewa wattaqullaha rabbakum Allah yace kowa yayi kokari ya kiyaye dokoki da ka'idodi da Allah yake sanyawa na zamantakewar mutane Allah yace la tukhrijuhunna min buyutihim Allah yace matan da aka saka misali matan da aka yi masaki daya matan da aka yi masaki bi to Allah ya hana ta a fitar da ita daga gidanta koda haya kake koda gidanka ne na kanka idan ka sake ta saki daya to Allah yace ba za ta hita daga wannan gidan ba za ta zamna a gidan naka ta yi idda amma me zai sa a fitar da ita ita ma kar ta hita ita ma ba za ta hita daga gidan ba a za ta zamna a gidan ne na mijinta ta yi idda amma Allah ya ce idan matar ta zo da wata alfasha wadda take mabayyaniya an same ta tana hira da wasu majaje koko tana cin mutunci ga mutanen gidan koko tana zagin danginka ko tana zagin ma'aifiyarka to anan Allah ya yi umarni da a sake ta ta tafi gidansu saboda bata so a zamna lahiya ba Allah yake cewa wannan sune dokoki na Allah wanda Allah ya shar'anta ma wannan al'ummar tashi Allah ya ce duk mutumin da yayi kokari ya keta alfurma ta Allah madaukakin sarki to wannan mutumin ya zalunci kanshi Allah yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu masu sauraro cewa ba mu sani ba Allah madaukakin sarki zai iya farar da wani al'amari tsakanin miji da matar da ya saki al-Imam al-Wahidi a cikin littafin shi Asbabun Nuzul ya fitar da hadisi daga Qatada an Anas ibn Rallah ta kara tabbata a gare shi yake cewa tallaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hafsata manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya saki matar shi Hafsa fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya ya ayyuhal nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin alhaka Allah madaukakin sarki wa qila lahu Allah ya ce mishi raji'iha kamedota fa innaha sawwamatun qawwamatun saboda ita ta kasance tana mai yawan azumi kuma ta kasance mai yawan tashi ce a cikin dare ta yi ibada wa hiya min ihda azwajika wa nisa'ika fil janna haka ita kuma Hafsa tana daga cikin dayan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna al-Imam as-Suddi yake cewa wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa yake cewa ayat ta sabka ne daga Abdullah ibn Umar lokacin da ya saki matar shi tana al'ada tana haila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga Umar ya zo wurin shi yake tambayan manzon Allah yana cewa dana ya saki matar shi bayan cewa tana al'ada manzon Allah yake cewa a'a kaje ka ce mishi an yuraji'aha ya maidota wa yumsikaha sannan ya rike ta hatta tatur har sai ta yi tsarki daga wannan al'adar ta take da take ciki summa tahidu haidatan ukhra sannan ta kara yin wata haila ta daban fa iza tahurat a lokacin da ta yi tsarki tallaqaha in sha'a a wannan lokacin to ya sake ta idan ya ga dama qabla an yujami'aha kamun ya sadu da ita a cikin wannan tsarkin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahal iddatu allati amara Allahu biha wannan ita ce iddar da Allah ya yi umarni akan cewa a saki mata akan ta Allah yake cewa ya ayyuhan nabi anan Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashrifan wa takriman lahu. Allah ya kira manzon Allah domin a girmama shi, domin a kaddara shi, domin a bambanta shi daga sauran mutane, kamar yadda Ibn Ashur yattafa a cikin littafin shi At-Tahrir wa At-Tanwir yake cewa, ya ayyuhan nabiy idza talaqtumun nisa, ya kai wannan annabi da kai da al'ummarka, idza talaqtumun nisa, lokacin da za ku sake mata. Ibn Ashur yake cewa wannan lafazin, ya ayyuhan nabiy idza talaqtumun nisa, lafazin maganar da annabi ake, amma ma'anar kuma da annabi da al'ummar shi duka Allah yana magana da su ne a cikin wannan aya. Mana duk mutumin da yace ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, to da shi ake a cikin wannan sura. Zaka ga cewa idan Allah ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani, to idan maganar ta shahi annabi shi kadai, zaka ga an zo da wani abu mai bayanin haka. Idan kuma maganar ta shafi annabi da al'ummar shi, zaka ga kuma Allah ya zo da wani bayani mai nuna haka. Da Allah ya ce, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, anan da mutum guda ake, sai aka ce idza talaqtumun nisa, lokacin da za ku saki mata, to wannan yana nuna cewa khitabun ana magana ne da annabi da manzan da al'ummar shi. Amma a lokacin da Allah zai yi magana, kamar inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital, to wannan zaka ga cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake maganar tashi ce shi kadai, kamar inda Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. To wannan maganar da Allah yayi yana magana ne da manzon Allah, amma hukuncin ya shafi al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yake cewa idza talaqtumun nisa, lokacin da za ku saki mata. Harfi na idha, idan ya zo yana nufin mustaqbal, a nan gaba, kamar yadda Ibn al-Arabi ya tahi, sai ma'anar jumlar ta kasance idha talaqtum fil mustaqbal, idan za a saki mata a nan gaba, fala ta'udu ila mithli ma fa'altum fil jahiliya, to kada a yi irin yadda larabawa suke yi a jahiliya. Matar ka tana al'ada, kawai ka sake ta. Matar ka tayi tsarki kuma ka sadu da ita, baka sani ba tana da juna biyu ko ba ta da, kuma ka sake ta. To wannan manzo Allah, Allah madaukakin sarki ya hana wannan, saboda wannan al'ada ce ta larabawa kamun musulunci ya zo musu. Ibn al-Arabi yake cewa walakin talliquhunna li'iddatihin, amma abinda shari'a ta zo da shi shine a saki mata a lokacin da suke farkon fara al'ada, mana lokacin da suka yi tsarki, tsarkin da kuma ba a sadu da su a cikin wannan tsarkin ba. Sai Allah yake cewa fatalliquhunna, sai a sake su. Anan idan kan lura kalimar ta ƙara maimaituwa, a can an ce idza talaqtumun nisa, anan kuma an ce talaqtumuhun. Idan Allah ya ga dama zai iya cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa falituhrihinna, ya kai wannan annabi idan za ku saki mata da kai da al'ummar ka, to ku sake su a lokacin da suka yi tsarki. Amma sai Allah ya ƙara maimaita kalmar, Allah ya ce fatalliquhunna, domin shi mai sauraro ko ko shi mai imani a jawo hankalin shi li mazidin min al-ihtimam, ya lura da cewa ba za a saki mata ba a lokacin da suke al'ada, sai lokacin da suka yi tsarki, lokacin da suka fara harkon iddarsu. Wannan shine ma'anar shi fatalliquhunna, a sake su, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa idza batashtum batashtum jabbarin. Anan ma kaga kalmar batashtum, kalmar batasha ta ƙara maimaituwa, saboda a jawo hankalin mai sauraro. Sai Allah yake cewa li'iddatihin, farkon lokacin da suka fara idda, to wannan Allah ya ce a sake su a wannan lokacin. Allam da ta zo anan lamu ce litawqit, lamu ce da ta zo a lokacin da suka yi tsarki, tsarkin da ba a sadu da su a wannan tsarkin ba, to shine Allah madaukakin sarki yake cewa a sake su a wannan lokacin. Hadisi ya tabbata daga Ibn Umar, lokacin da ya saki matar shi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hushi, manzo Allah yake ce mishi liwaraji'ha, manzo Allah yace maza maza ya maida ta bayan ya sake ta tana al'ada. Manzo Allah yace ya maida ta, summa yumsikaha, sannan ya rike ta, hatta tatuhur, har sai ta yi tsarki, summa tahid, sannan ta ƙara yin wata al'ada ta daban, fa tatuhur, sannan ta yi tsarki, fa in badalahu an yutalliqaha falyutalliqaha, manzo Allah yace in ya ga dama lokacin da tayi tsarki to a lokacin ya rike ta ko a lokacin ya sake ta fatilkal iddatu allati amara Allah an tutallaqa laha an-nisa wannan ita ce al'ada ita ce iddar da Allah yayi umarni da cewa a saki mata a gare ta ibn mas'ud yake cewa fatalliquhunna li'iddatihin yake cewa ku sake su a lokacin da suka fara a lokacin da suka fara idda yake cewa ai at-tuhur min ghairi jima lokacin da take da tsarki ba tare da an sadu da ita a cikin wannan tsarkin ba to a lokacin nan ne Allah ya bada dama a rabu da ita a sake ta saki daya ko saki biyu ko saki na uku idan ya kama wannan kuma shine riwayan Ibn Umar da Ata da Mujahid da Al-Hasan da Ibn Sirin da Qatada wannan kuma ita ce riwayan Ikrima an-Dihak nana lokacin da za a saki mata sai lokacin da suka yi tsarki Ibn Abbas ne yake cewa fatalliquhunna li'iddatihin a sake su lokacin da suka fara iddar su la yutalliquha wa huwa ha'idun Ibn Abbas ne yake cewa ba za a saki mace ba lokacin da take al'ada lokacin da take jini na haila wala fi tuhurin jama'aha fi yake cewa koko ta yi tsarki amma an sadu da ita a cikin wannan tsarkin Ibn Abbas ne yake cewa mutum ba zai saki matar shi a daidai wannan gabar ba walakin tatrukuha Ibn Abbas yace za a barta hatta iza hadat sai lokacin da tayi al'ada wa tahurat sannan kuma tayi tsarki tallaqaha tatliqatan wahidatan a wannan lokacin sai a yi ma mace saki daya ko saki na biyu idan lokaci yayi ko ku saki na uku amma ba za a saki mace ba a lokacin da take al'ada koko a lokacin da ta yi tsarki kuma an sadu da ita saboda a lokacin ba a sani ba tana da ciki koko ba ta da ciki amma idan an tabbatar da cewa kuma tana da ciki to a wannan lokacin mutum zai iya sakin matar shi sai Allah yake cewa fatalliquhunna li'iddatihin a sake su lokacin da suka yi lokacin da suka fara al'idda haka Ikrima yake cewa fatalliquhunna li'iddatihin yake cewa a saki mata lokacin da suka fara zama na idda yake cewa al'iddatu at-tuhur abinda yake ce ma idda shine tsarki mana lokacin da mace ta yi da al'ada ta yi tsarki yake cewa wal qur'u abinda yake ce ma al qur'u kamar yadda Allah yake cewa wal mutallaqati watarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sai ta yi tsarki guda uku yake cewa al-qur'u shine abinda ake ce ma haida ko al'ada an yutalliqaha hubla mustahinan hamluha koko ya sake ta bayan an tabbatar da cewa tana da ciki wala yutalliqaha wa qartafa alaiha haka ba za a saki mace ba bayan an sadu da ita wala yadri ahiya hubla amla bai sani ba shin tana da ciki lokacin da ya sadu da ita koko ba ta da ciki al-imamu ar-ras'ani yake cewa at-talaqu ala darbayn yake cewa saki ya kashi kashi biyu a shari'ar musulunci talaqus sunna akwai saki wanda shine shari'a ta yarda da shi wa talaqul bid'a akwai saki kuma wanda shi saki ne na bid'a shari'a ba ta yarda da wannan sakin ba koko an yi saki amma ba a yi shi ba a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda aka yi kuma ba karkashin karantarwar manzon Allah ba wannan shine ake ce ma bid'a fa amma talaqus sunnati al-imam ar-ras'ani yake cewa abinda ake ce ma saki na sunna fa huwa an yutalliqaha fi tuhurin lam yujami'aha fi shine mutun ya saki mace bayan tana da tsarki tayi tsarki tsarkin da kuma bai sadu da ita a cikin wannan tsarkin ba yake cewa amma talaqul bid'ati amma saki wanda ba a duba sunna a ciki ba saki na bid'a shine fa huwa an yutalliqaha shine ya sake sa fi zamanil haid a lokacin da take al'ada a lokacin da take haila aw fi tuhurin jama'aha fi koko ya sake ta a tsarkin da ya rige ya sadu da ita a cikin wannan tsarkin to wannan shari'a ba ta yarda da wannan sakin ba amma da zan mutun zai saki matar shi lokacin da take al'ada koko mutun zai saki matar shi a lokacin da ta yi tsarki amma ya sadu da ita to wannan dukkanin malamai sun ittifaki da cewa sakin yayi amma dai mutumin bai yi aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saki ne wanda ba na sunna ba saki ne wanda kai ne kaga dama amma ba haka Allah madaukakin sarki ya umarni da cewa a saki mata ba wannan su wannan ayar da muka karanta ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihin Allah yake cewa wa ahsul idda Allah ce kuma a kilga mutun namijin da ya saki matar shi ya kula da kwanakan da take idda a ciki bimana ya kilga da kyau domin idan ya yarda ta ida wannan zaman na idda bai maido ta ba to yanzu ba matsayin matar shi take ba idan yana san ta dole sai ya ƙara ba da wani sadaki in ta ga dama ta amsa a ci gaba in bata ga dama ba kuma ta kama gabanta shi yasa Allah yake cewa wa ahsul idda a kula da kilga kwanakan na idda saboda kada ka zo ka shantake sai lokacin da ta kare idda kuma ka zo ka ce matar ka ce shi yasa Allah yayi umarni da cewa ayi kokari a kilga kwanakan nan sai Allah yake cewa wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku ai fi ma amarakum bihi min at-talaq abunda Allah ya umarni da shi misali matar ka ta malafi amma tana cikin al'ada to za ka yi haƙuri sai nan da sati biyu ko sati uku idan ta hita ta yi tsarki to a wannan lokacin ne za ka iya sakinta Allah yake cewa wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku ku kiyaye dokokin shi saboda kada hushi ya sa ka yi abun da ba shi ne shari'a ta yarda da shi ba Allah yake cewa la tukhrijuhunna min buyutihin Allah yake cewa idan aka saki mace saki na farko ko saki na biyu sakin da akwai kome to ba za a fitar da ita daga gidanta ba shi yasa Allah yake cewa min buyutihin Allah yake cewa ba za a fitar da su daga gidajensu ba anan Allah ya ce min buyutihin kada a fitar da su daga gidajensu ba a ce gidanka ba ko da gidanka ne to a lokacin da kake arma da ita gidanta ne idan tashin galiban ko da Hausa ana cewa gidan wanci ba za a ce gidan wana ba za ka yi wahala ka gina gida amma idan an sha kwana za a ce gidan wanta ba za a ce gidanka ba shi yasa Allah yake cewa la tukhrijuhunna min buyutihin Allah ya ce ko da an sake su to kada a fita da su daga cikin gidajen da suke ciki ko da haya suke za ka ci gaba da biyan haya ta zamna a gidanka tayi iddar da Allah madaukakin sarki ya rubuta mata shi yasa a larabawa suke ce ma mace rabbatul bait wadda ita ce mai renan gida wadda ita ce take da gidan idan an tashi fadi ba za a ce gidanka ba za a ce gidanta Allah yake cewa la yakhrujin a su ma matan Allah ya hana su su fita dan haka ba za a saki matarka ba ka ce ta dawo gida kai za a ma wulakanci idan kai haka ka saba ma shari'a ka saba ma abunda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi haka ita ma matar ba za ta fita ba ta tafi gidansu a'a za ta zamna a nan ne Allah ya ce wala yakhrujna atafini akan la tukhrijuhunna su ma matan kada su fita daga gidajensu bayan cewa an sake su Allah ya ce yasa jumhurun malamai suke cewa wujubu sukuna lil mar'ati al mutallaqa raji'iyya shine abunda ibnu abi layla yake cewa la sukuna illa lil mutallaqati raji'iyya babu bada wurin zama sai ga matar da ana iya maido ta matan da aka saki daya ko aka saki bi to wajibi ne mijinta ya bata wajen zama amma matan da aka rabu an yi saki uku an rabu to wannan baka da haƙin ka bata waje ta zamna domin ta yi idda a cikin gidanka Allah yake cewa illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai dai in matan ne an zamnar da su an biya musu haya kuma an ci gaba da ci da su amma duk da haka sun zo da wata alfasha wadda take mabayyaniya wadda ta yi muni malamai dukkaninsu sun tafi cewa abinda ake nufi da alfahisha shine zina misali ka sake ta tana gidanka amma kuma kana kama ta tana mu'amala da wasu matan banza koko tana zagin danginka koko tana zagin babanka ko mamarka koko tana zagin danginka to wannan duka yana cikin alfasha to wannan idan mace ta yi wannan to Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a fitar da ita ba za a bata ba haƙƙin mazamni wannan shine maganar da al-imamul wahidi yayi a cikin littafin shi yake cewa aktharul mufassirin yake cewa dukkanin malaman tafsiri sun tahi cewa ala annal murada bil fahishati ha huna az-zina abinda ake nufi da alfasha shine zina a kama ta tana lalata ko tana tacin ko tana hira da wasu majaje ganin cewa an sake ta wannan kuma shine zabin al-imamus sam'ani yake cewa li kathrati man qala bihi abunda yake ce ma al-fahisha anan shine zina saboda dukkanin malaman tafsiri akan shi suka tahi yake cewa li annahu muwafiqun saboda wannan kalmar cewa illa an yatina bi fahishatin mubayyana tayi daidai da fadar Allah madaukakin sarki wallati yatina al fahishata min nisaikum Allah yake cewa wa'anda suke zuwa da alfasha wa'anda ake kama su da mu'amala ta banza da wa'ansu majajan shi yasa dukkanin malaman tafsiri suka tafi akan cewa alfahishatu nan ana nufin da shi zina kamar yadda ibnu jaririn da al-imam al-biqai da ibnu kathirin suka tafi wannan kuma shine zabin muwaffiquddin ibnu qudama a cikin littafin shi al-mughni shi ma ya tafi cewa huwa an yatula lisanuha ala ahmaiha shine maccan da an sake ta amma an bata mazamni kuma an ci gaba da cida ta an ci gaba da daukar dawainiyarta amma kuma tana zagin ka ko tana zagin danginka ko tana yin wani abu wanda bai kamata ba wanda munin shi ya bayyana karara to a wannan lokacin sai a fidda ta daga gidan da take ciki wannan kuma shine riwayar na Ibnu Abbas Allah yake cewa illa an yatina bi fahishatin mubayyana wannan illa da tazo a wannan jumla istisna'iyya ce amma kamar Allah madaukakin sarki yana so ya ce illa an yatina bi fahishatin mubayyinatin fakhrujuhunna min buyutihin lokacin da suka zo da alfasha wadda take mabayyaniya to anan Allah yayi umarni da cewa a fidda su daga cikin dakunan su a fidda su daga cikin gidajen su Allah yake cewa watilka hududullah Allah yake cewa wannan iyakoki ne wannan dokoki ne Allah ya shar'anta akan arme da kuma yadda ake sakin mata Allah ya ce wa man yata'adda hududallah Allah ya ce duk mutumin da yayi sake ya ketara dokoki da iyakoki na Allah yake cewa faqad zalama nafsa wannan mutumin a hakikanin gaskiya ya zalunci kanshi Allah yake cewa la tadri baka sani ba la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amran mai yiwa Allah ya farar da wani al'amari bayan cewa an yi sakin to Allah zai iya farar da wani al'amari ko Allah ya yi sulhu a tsakaninsu su daidaita matar da zaka sake ta ta zamna ta yi idda a gidanka za ta dauki dan lokaci mai tsawo kana tare da ita to mai yiwa wannan lokacin da kuke tare Allah madaukakin sarki ya sa ku fahimci juna ku daidaita shi yasa Allah yake cewa la tadri la Allah yuhdisu ba'da dhalika amran la tadri anan Allah yana cewa baka sani ba to da Allah ya ce baka sani ba da wa ake al-imam al-biqai yake cewa ai ayyuhan nabi ana nufin da shi kai wannan annabi saboda ayar ta bude da cewa ya ayyuhan nabi wannan kuma shine zabin al-imam al-ulaimi haka abu sa'ud yake cewa al-khitabu lil-muta'addi li hududillah mutumin da yake ketara dokokin Allah matar da Allah ya ce a zamnar da ita a gidanta idan dai an yi saki wanda akwai kome to kai kuma ka korata bayan ka korata a haƙinta ne ka bata wajen zama kuma haƙinta ne ka ci gaba da cida ta duk da cewa ka sake ta amma ai akwai sauran aure a tsakaninku to bayan ka sake ta shine Allah yake cewa la tadri la Allah yuhdisu ba'da dhalika amra ka hana mata haƙinta na ta zamna gidanka kuma akwai sauran aure Allah ya sa an dawo zaka ji nauyin wannan abin da kai Ibn al-Arabi a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an yake cewa jami'ul mufassirina arada bil amri ar-raghabati fi ar-raj'a abinda Allah yake nufi da al'amari shine mijin da ya saki matar shi yaje cewa babu matsala yanzu yana iya maido matar shi al-Imam an-Nasafi yake cewa la tadri baka sani ba ai ayyuhal mukhatab mutumin da ake hira da shi bi ma'ana mu masu imani mu ne Allah yake magana da mu yake cewa ba ku sani ba mai yiwa Allah madaukakin sarki ya farar da wani abu wanda zai kasancewa na sulhu ne a tsakanin mijin da matar shi bayan cewa ya sake ta saki daya ko saki biyu wannan aya da muka karanta tana koya mana wasu abubuwa guda biyar abu na farko mu sani cewa shi saki ya kashi kashi biyu akwai saki wanda shine saki na sunna shine saki wanda Allah ya umarni da shi shine a sakin mata lokacin da ta yi tsarkin da ba a sadu da ita a cikin wannan tsarkin ba koko a sake ta lokacin da ta fara idda wannan shine na saki wanda shari'ar musulunci ta yarda da shi koko a sake ta bayan an tabbatar cewa tana da ciki to a lokacin Allah ya bada dama idan an samu sabani a sake ta wannan kuma idan aka yi irin wannan sakin wannan shine saki wanda shari'a ta yarda da shi amma lokacin da zaka saki matarka tana cikin al'ada koko lokacin da zaka saki matarka tana cikin haila koko lokacin da matarka ta yi tsarki amma kuma ka sadu da ita a cikin wannan tsarkin baka sani ba a wannan saduwar an samu juna biyu ko ba a samu ba to anan ma idan ka saki matarka to wannan sakin saki yayi amma dai shari'ar musulunci ba shine abin da tayi umarni da shi ba kai bid'a a cikin wannan sakin naka abu nabi da wannan ayar take koya mana Allah yake cewa wa ahsul idda lokacin da Allah yake cewa a kilga kwanakan na idda saboda me yasa Allah ya ce a kilga su saboda a kiyaye haƙin miji imana shi mijin da ya sake ta ya san cewa har yanzu tana a matsayin matashi idan ta fito a wani wuri wani ya gane ta to wannan zai shi ya cutu saboda har yanzu ya sake ta ne amma tana matsayin matar shi abinda Allah ya sa ya ce a kiyaye kwanakan na idda saboda a kiyaye ita haƙin matar ta san cewa yanzu bayan ka sake ta kwana nawa ne za ta yi a gidanka tana lissafi kai ma kana lissafin kwanakin wannan idda imana in sun kare to ta san cewa in dai baka maido ta ba ba ta da haƙin ka ci gaba da cidata kuma ba ta da haƙin ka ci gaba da bata mazamni sannan kuma a kiyaye haƙin shi mijin da zai arme ta bayan cewa kun rabu abinda Allah ya sa ya hana cewa a saki mace abinda ayar take koya mana na uku hikimar da tassa Allah ya hana a saki mace lokacin da take al'ada hikimar shine saboda ka iddata ta yi tsawo misali da zaka sake ta tana cikin idda to sai ta yi tsarki kuma wannan tsarkin wanda take cikin idda ba a lissafawa da shi sai ta kare wannan tsarkin wanda ka sake ta a cikin wannan haidar da take a cikin wannan al'adar da take sannan bayan shi kuma ta kara yin wani tsarki sannan kuma ku rabu to kaga idan kai haka ka cutar da ita ka sa iddar ta ta yi tsawo amma idan kai yadda Allah madaukakin sarki ya umarce ku to iddar ta ba za ta yi tsawo ba in kaga dama sai ka dawo da ita idan baka ga dama ba kuma sai ku rabu da ita kamar yadda Allah yake cewa wala tumsikuhunna dirara litatadu kada a rike mata domin a cutar da su ka sake ta lokacin da tana al'ada bayan ka san cewa iddar ta za ta yi tsawo wannan shine hikimar da tassa Allah madaukakin sarki ya hana a saki mata a lokacin da suke al'ada abu na hudu da suran take koya mana cewa shine haramun ne mutumin da ya saki matar shi saki wanda akwai kome misali saki na daya koko saki na biyu haramun ne ya fitar da ita daga cikin gidan da take ko da haya kake kana biyan jikka 50 to zaka ci gaba da biyan jikka 50 ta zamna a gidanka ta yi idda kuma sannan ya zama wajibi ka ci gaba da ciyar da ita idan zabi kake sai mata da kayan marmari ya zama wajibi ka ci gaba da bata wannan abun da kake ciyar da ita da shi saboda haƙinta ne su ma matan haramun ne su fita daga gidajen nasu koda ko majazan sun ce su fita haka koda babanki ne yace ki tattaro kayanki ki zo gida saboda an sake ki kice a'a Allah yace in zamna a ɗakin mijina in yi idda wannan shine musulunci shine abun da Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi abinda surar take koya mana cewa kuma illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai in sun zo da alfasha an bata mazamni kuma ana ci gaba da cidata amma duk da haka kuma tana batanci koko tana hira da wasu majajan na waje koko tana zagin ma'aifiyarka koko tana wani abu na rashin mutunci koko wata alfasha wadda ta bayyana to a lokacin Allah madaukakin sarki ya sabke maka wannan nauyin a lokacin zaka iya sawwake mata ka ce ta tafi gidansu abun na shidda da suran ta da ayan take koya mana idan mutum ya kuskura ya saki matar shi sake wanda akwai kome yayi sakaci kuma bai kilga kwanakan na idda ba to idan hotar rige ta hita daga idda to yanzu ba matar shi bace ba za ya kawo wani sabon sadaki idan yana so a ci gaba da zaman arme in ta ga dama ta amsa idan bata ga dama ba kuma ba za ta amsa ba sai ta amshi sadakin wani ta koma ta yi arme wani na daban wani sabon arme abinda abu na bakwai da ayan take koya mana matar da take da haƙin ciyarwa da mazamni ita ce matar da akwai kome a kanta misali matar da aka masaki daya ko saki biyu to wannan ya zama wajibi a bata gurin zama kuma ya zama wajibi a ci gaba da ciyar da ita amma idan saki ne na ƙarshe saki ne na uku to wannan a lokacin da aka yi shi babu haƙin zama za kuma babu haƙin ciyarwa za ta koma a gidansu uwayenta su ci gaba da bata wajen zama kuma sannan uwayenta ko wani ya ci gaba da cida ta amma shi dai mijin wannan ya sabka daga kanshi anan kuma za mu tsaya sati mai zuwa insha Allah sai mu ci gaba fa idza balagna ajalahun abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh